إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا مسلا تشيبي تارن البركة مسلا تشم عثمان ابن عفان لكي ننقلنتا أولا قريمي البركة نكنو أولا نمتشيمي البركة نجمع يو شا ترى قوات جماد الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1441 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan 2 miladiya ta 2020. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul baqara, wannan shine majalisin mu na 201 cikin tafsirin wannan sura, inda muke kan tafsirin aya ta 231. Gabanin mu shiga 236 dan uwanmu ɗaya daga cikin malabanmu na wannan jiha, Dr. Abdul Qadir Saleh Kazauri, Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa daren Alhamis. Akai jana'izar saranar Alhamis. Akwai kuma ɗaya daga cikin ɗalibanmu na wannan majalisi, dan uwa Malam Munif Saleh Adam, shi ma mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa. Saboda haka musa su a cikin addu'a, Allah subhanahu wataala ya gafarta musu, ubangiji ya yafe musu kurakuransu da laifuffukansu, Allah ya haskaka musu kabarinsu ya yalwata musu makwancinsu, ya sanya aljanna ce makomarsu, ubangiji subhanahu wataala ya sanya dangana da haƙuri a cikin zukatan ɗan uwansu da masoyansu. Sannan akwai dan uwanmu shi ma ɗaya daga cikin ɗalibanmu na wannan majalisi, Malam Abba Komanda, shi ma ya yi hatsari jiya bayan ya tashi daga karatu da ake anan na Umdatul Ahkam, ya yi hatsari a hanya. Saboda haka mu yi masa addu'a, Allah ya ba shi lafiya. Dukkan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, ubangiji ya tsare ya kare mu daga dukkan wani sharri wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
الله سبحانه وتعالى أولاً آية كما إن مكفارة تفسير تقوم كي تفسير ساتن دي قباتة، ubangiji yana cewa la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida, babu laifi a gare ku idan kuka saki mata matukar ba ku kusance su ba kuma ba ku yanka musu wani sanannen sadaki ba. Famatti'uhunna, to sai ku yi musu kyautar lallashi, kyauta ta ainihin kwantar da hankali. Alal musii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, mai yalwa gwargwadon yalwarsa, talaka ma gwargwadon ikonsa, gwargwadon ƙarfinsa. haqqan ala al-muhsinin, wannan haƙƙi ne akan masu kyautatawa. To wannan aya kamar yadda muka yi bayani tana maganar mutumin da ya auri mace ba a yanka mata sadaki ba lokacin da aka zo ɗaurin aurenta, haka nan bayan an ɗaura auren ba a yanka sadaki ba, sannan kuma bata tare ba sai ya sake ta. To shine Allah subhanahu wataala ya ce hukuncin wannan shine kyautata mata ta hanyar yi mata kyautar lallashi, sannan ba a ambaci abinda zai wato ba a yanke abinda zai bata ba. Allah ya ce alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, mai yalwa ya bada gwargwadon yalwarsa, haka nan shi ma talaka ya bada gwargwadon ƙarfinsa. To wannan shi ne abinda zahirin wannan aya yake magana, cewa matar da aka aure ta bata tare ba aka kai ga sakinta, to babu shakka wannan zai sa zuciyarta ta karaya ta samu damuwa. To saboda kada a bar abin a haka, ya zanto mata ana yi musu irin wannan abu wanda zai iya cutar da su, maza su zanto suna wasa da sha'anin neman aure da ɗaura aure da saki kafin ma a tare, sai aka ce to ga wata doka shine duk wanda ya saki matarsa irin wannan yanayi to lalle ya mata wata kyauta da za ta kwantar da hankalinta. To kaga wannan duk da cewa wannan sakin da ya yi ba a ce ya yi zunubi ba, ayar ba ta ce ya yi laifi ko ya saba wa Allah ba, to amma kuma akwai wani nau'i na ladabtarwa ga shi wanda ya yi sakin, domin wannan zai iya sa zuciyar ita wadda ya saki din ta karaya, kuma ya sa mutane su guje mata domin za su yi tsammanin lallai akwai wani mummunan abu da ya ji ko ya gani tare da ita ya sa ya sake ta. Saboda haka wannan kamar wani abin nan kamar wani damage ne ya yi mata, aka ce ya biya ta wannan damage da ya yi mata. Abu ne wanda yake sananne ga kowa da kowa cewa gabanin a ɗaura aure, gabanin mutum ya auri wanda ya gani yana so ko kuma a auren masa idan ya ce yana so, to sai an samu fahimtar juna tsakaninsa ko tsakanin ɓangarensa da ɓangaren ita wadda ya ce yana so, sai an samu fahimtar juna da ƙaunar juna da yarda da amincewa, sannan a zo a yi neman aure, sannan a kai ga ɗaura aure. To idan har aka san aka ce akwai wannan a farko, kuma aka ce daga zarar an ɗaura aure bata ma tare ba har kuma ya sako ta, to wannan zai buɗe ƙofar zace-zace ga ita wannan da aka aura. Ya aka yi haka bayan gashi shi ya ce yana so, kuma aka amince aka aura masa, ya kashe kuɗinsa aka tare jama'a, sannan kuma gashi ba a tare ba ta ya sake ta. An san cewa idan an yi biki ta tare, ya sake ta bayan ta tare, bayan sun zauna, zace-zacen da za a yi ba zai kai irin wanda za a yi idan ya sake ta kafin ta tare ba, domin galibi akan fahimci cewa bayan an yi aure an tare, to wani lokaci akan samu rashin fahimtar juna tsakanin ma'aurata, domin kowa zai iya fahimtar wani abu daga ɗan uwansa wanda da bai fahimce shi ba, ita za ta fahimci wani abu daga mijin wanda ba ta san da shi, shi ma zai iya fahimtar wani abu daga gare ta daga wanda ba ta san da ita ba. To saboda haka idan aka samu rashin dacewa bayan an zauna tare, to aka yi saki za a ce eh lallai wannan akwai sababin da ya sa aka yi saki. To amma wacce ba a tare kaiwa ga tarewa ba aka ji saki, to ba za a ce wai rashin fahimtar juna ba ne ya sa aka yi saki, tunda ba su ma tare ba. Saboda haka zace-zace da shaci faɗa irin wannan zai fi yawa, kuma wannan zato da shaci faɗi zai fi shafar ita ɗin ba shi ba. Saboda shi za a ganin ai shi ne ya yi sa'ayi ya ce yana so ya yi wahala ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza, to ya za a yi kuma yanzu zai zo ce ya sake ta baya tun ba a ma tare ba. To haka lallai za a iya cewa akwai wani abu da ya ji mummuna game da ita wanda har ta sa ya ga ba zai yiwu yadda ta tare gidansa ba. To kaga tunda ita zai ta cutu, saboda haka shi aka ɗorawa ya yi mata wani abu wanda zai nuna cewa wato babu wani mummunan kudiri ko mummunan nufi a cikin zuciyarsa. To sannan zamu ga cewa Allah subhanahu wataala bai kuntatawa mijin da yake bai yanka wani abu na sadaki ba, ya saki matarsa kafin ta tare, sai ya zanto ba a kuntata masa ba ta hanyar a yanka masa wani abu sananne, sai aka bar abin akan cewa yayi gurgudan ikonsa, gurgudan iyawarsa. Alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu, mai yalwa wanda Allah subhanahu wataala ya yalwata masa ya hore masa abin hannunsa, sai yayi abin da yake daidai da matsayinsa. Saboda haka ya bata abin da za a ce lalle a matsayinsa ya cancanci ya bata wannan. Sannan shi ma wanda yake al-muqtir, wanda yake talaka, shi ma sai yayi bakin kokarinsa, sai daidai karfinsa. To wannan shi ne wato damar da Ubangiji subhanahu wataala ya bawa dukkan wani mijin da ya saki matarsa ba a yanka masa sadaki ba. Domin tunda ba a yanka masa sadaki ba, ba za a samu karfinsa ko rashin karfinsa ba. Don haka sai aka yi hukuncin da ba zai cutar da shi ba, ba kuma zai sa ita wannan mace ta rasa haƙƙinta ba. Shi ba a cutar da shi ba ta hanyar a yanka masa wani abin da watakila ba zai iya biya ba. Ita kuma ba a cutar da ita ba ta hanyar a hana ta amfana daga abin da zai iya bata. Abin da ya sa Ubangiji subhanahu wataala, wato cikin hikimar da ya sa Ubangiji subhanahu wataala bai tsananta ba, bai takura ba, ta hanyar a yanke wani abu a ce dole shi za a bayar a matsayin mutu'atun nikah, a matsayin kyautar lallashi, aka bar abun alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Domin tun farko yin auren a haka ba tare da an yanka sadaki tsakanin ma'auratan nan guda biyu ba, ita ta amince ko dan iyayenta ko waliyanta suka amince a yi auren ba tare da yanka sadaki ba. Wannan yana nuna cewa akwai wani sassauci, akwai wani wato fahimtar juna tsakaninsu, akwai wani sassauci a tsakaninsu, tsakanin ma'auratan guda biyu. To tunda har ya zanto an yi aure a irin wannan yanayi, to ya kamata wajen rabuwar ma ya zanto an samu sassauci, kada ya zanto lokacin da aka zo ɗaura auren ko lokacin da aka nemi auren har aka kai ga ɗaura auren an samu wani sassauci tsakanin shi miji da wanda zai aura. To bai kamata kuma in an zo rabuwa ba a irin wannan ya zanto kuma an samu tsanantawa da tsauranawa. To da haka wannan ta sa sai aka bar abin a hannun shi wannan mutum, tunda da can an bar abin ba a yanka sadaki ba, an yarda an bashi auren. To bayan sun rabu sai aka ce to tunda haka ne yanzu ma sai yayi iya bakin kokarinsa. To wannan shi yafi kusa da bawa shi mijin uzuri da rashin tsaurara masa uzurin da aka yi masa a farko. To nan ma yanzu sai a yi masa, shi yasa ba a ce ga abin da zai biya ba. To shi yasa za a samu cewa ba a samu cewa magabata suna rufe mutum ko a kama shi a tsare shi saboda ya kasa biyan wannan mutatun nikah ba, ba a samu wannan ba cikin hukunce-hukuncen da aka yi. Shi yasa Ibn Abi Hatim cikin tafsirinsa ya ruwaito daga abin Ishaq As-Sabi'i daga Amir ibn Sharhbil Sha'bi yake cewa wallahi ma ra'aytu ahadan habasa fiha, wallahi law kanat wajiba la habasa fiha al-qadha. Shi yana ganin ba wajibi bace, da cewa mun karkata kamar bayanan da muka yi akan wajabcinta, yake cewa da wajibi ce shi bai taba ganin an tsare wani ba, ko wani alkali ya tsare wani saboda bai bada wannan mutatun nikah ba. Kicha da a ce wajibi ce, to da an samu alkalai suna tsare dukkan wani wanda ya yi aure ya saki kafin a yanka sadaki, kafin kuma a tare ya kuma kasa bayar da wannan, to da sai a samu suna tsare shi. Amma wanda ya riga ya yanka wa matarsa sadaki cewa ga abin da zai bata, aka kuma amince akan haka, to wannan yana nuna cewa yana da ikon zai bayar. Da ba da ikon ba zai bayar, ba zai karɓi wannan sadakin da aka ce an yanka masa ko ya yanka wa kansa ba. To da haka tunda shi yana da iko, sai aka ce to shi in ya sake ta kafin ta tare, to ya bata rabin abin da abinda aka yanka mata da farko, saboda yanka mata da aka yi na sadaki ya nuna cewa za a iya biya. Da ba za a iya biya ba, ai ba zai karbi cewa sadakinta kaza bane. Kuma har ma Al-Qur'ani ya nuna cewa shi da kansa ya yanka sadakin, ce zai bata 100,000, to sai ya sake ta kafin wannan lokacin, to sai bata 50,000. Me zai bayar? Babu wani abu da aka ayyade. Amma an samu wasu ruwayoyi daga magabata da suke nuna cewa abin gwargwadon urfi, gwargwadon al'ada, al'adance kamar shi da yake da wannan wadatar irinsa, in haka ta faru da shi, me ya kamata ya bayar? Haka nan wanda yake da karancin wadata, shi kuma me ya kamata ya bayar a al'adance a cikin al'ummar da yake rayuwa a cikinta? An ruwaito, Imam Tabari ya ruwaito daga Abdullahi dan Abbas ta hanyar Ikrima cewa mut'atu at-talaqi a'lahu al-khadim wa duna dhalika al-warq wa duna dhalika al-kiswa, cewa kyautar lallashin saki ke cewa mafi kololuwa shine ya bawa ita wacce ya saki, wato abinin hadimi ya bata bawa ko baiwa. Sannan abin da yake kasa da haka shine ya bata wato azurfa, ko kuma abin da yake kasa da haka shine ya bata alkiswa, wato tufafi. Wannan gurgurdan abin da yake a zamanin su a daidai lokacin cikin al'ummar su. Tunda yanzu kaga in ana magana bawa na zai samu bawa ya bata, ko ya samu hadin abin nan baiwa ya bata. To amma a wancan lokacin akwai bayin, su ne mafi kololuwar abin da Ibn Abbas yake cewa zai bayar. Haka nan a wata ruwaya ta Ibn Abi Hatim daga shi Abdullahi dan Abbas yake cewa in kana musiran matta'aha bi khadimin aw nahwi zalika, in yana da wadata sai ya bata hadimi ko hadima ko wani abu kwatankwacin haka. Wa in kana musiran matta'aha bi thalathati aswa, idan kuma mai karamin karfi ne to sai ya bata tufafi guda uku. Mun karanta a baya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wata mace da ya saka Umayma bint Shurahil, yayi mata wato kyautar lallashi da ainihin tufafi guda biyu. Idan aka samu wato rikici tsakanin mijin da matar game da wannan ta wannan kyauta ta lallashi, shi yace ga abinda zai bayar, ita tace in dan wannan ne rike kayanka ba zan karba ba. Aka samu sabani a tsakanin su akan abinda zai bayar, shi kuma yace akan haka ni ba zan kara miki ba, dan ma kin samu na baki wannan. To aka samu sabani, to in aka tashi yanke hukunci a tsakanin su, to sai a ce ya bata rabin sadakin ire-irenta, wato nisfu sadaq abin nan mahril mithl sadaqil mithl, tunda ba a yanka mata sadaki ba. To sai a duba a ga wa tafi kama da shi, ai tafi kama da wacce aka yanka mata sadaki bata tare ba, sai a ce to irin ta in za a aure su a yadda al'ummar take da kuma gidan da ta fito, ga irin sadakin da ya kamata a ce an yi mata. To sai a ce to shikenan, sai ya bada rabin wannan, to sai sun fi kusanci da waccan mata da aka riga aka yanka wa sadaki. Saboda haka fuqaha ba su lizumta wani abu ya wato yankakke ba a ce kaza zai bayar, saboda ayar ta buɗa, ayar bata takure da ambaton wani abu ba, ta bar abin a buɗe, alal musi qadar wa alal muqtir qadar. To amma lokacin da aka samu sabani, to dole ne a nemi mafita. Abinda zai fi kama da adalci a nan shine a ce ayi kiyasinta da waccan da aka yanka wa sadaki bata tare ba, aka sake ta, sai a ce to ibada rabin abin da zai abin nan. To wannan shine aqrab dabit, in ba haka ba to zai zama sabanin ba hanyar da za a warware shi, da zamana an ce shi ya bayar, ita kuma ta ce yayi kadan, shi kuma ya ce ba zai kara ba, to babu abin da za a iya bi wajen a warware wannan takaddama, sai dole an koma an yi kiyasan ta da wadda zamu ambata a gaba, wacce aya ta gaba za ta zo da ita, wacce aka saki bayan an yanka mata sadaki amma bata tare ba, to sai a ga cewa wannan shine yafi kusa da wanda da halin da ake ciki, kuma shi yafi kusa da adalci. Wannan aya har ila yau tana nuna ingancin wato aure ba tare da an ambaci saraki ba, wato shine nikahu tafwid, shine nikahu tafwid, ai aure ba tare da an ce ga an kayyade sadaki ba. Shi sadaki aure rukuni ne, wajibi ne, rukuni ne, dole ne a samu sadaki. In aka yi aure da niyyar sarayar da sadaki gaba daya, a ce babu sadaki, an ba da ita sadaka, babu wani abu da za a bayar, to wannan auren bai yi ba. Wannan auren bai yi ba. Na'am, mutum yana iya cewa shi mijin ya dauke masa sadaki amma shi zai biya aljihunsa. Shi uba ya ce zai biya wa mijin sadaki, ya bata, to da sadakin nata ne, ba nashi ba ne. So zai iya yin haka, kaga anan ya yi wa mijin sadaka, amma ba ita yi wa sadaka ba. Saboda ita mace ba a sadakarta. Saboda aure dole sai an yarda akwai sadaki, ko da ba a faɗi gwargwadon nawa ne za a bayar ba. Wannan ayar tana nuna mana cewa hakan ya halatta. Me zai nuna cewa hakan ya halatta? Domin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ambaci sakin matar da aka aura ba tare da ambaci sadakinta ba, ma'ana ba tare da an yanke mata sadaki ba. Saki ba a yin saki sai idan aure ya inganta. Idan aure bai inganta ba, to maganar saki ba ta taso ba. To tunda har aka yi maganar saki, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida. Tunda har aka yi maganar saki, to wannan ya nuna aure yayi. An fahimta? Wannan shine abin da yake tabbatar maka da ingancin auren wannan. Kuma yake nuna cewa shi sadaki haƙƙi ne na mace, baya yiwa a sarayar da shi, ko da bayan an tare ko kafin a tare. Inda har an ambace shi, dole a ba ta sadakinta kamar yadda zamu gani a nan gaba. To kuma wannan yana ƙara tabbatar da cewa ba ɗaurin aure ba ne yake nuna sadaki. Mun yi wannan maganar a baya, abin da zai tabbatar da sadaki shine ambatansa a ce sadakinta kaza, a yanke sadaki ko kuma tarewa da ita. Da zarar an tare da ita, to ta cancanci sadakinta cikakke. Idan kuma aka ambace shi ba a tare ba, to ta cancanci rabin abin da aka ambata mata. To wannan shine abin da wannan aya take koyar, take nunawa. Idan ya zanto mace ta nemi mijin ya iyakance abin da zai bata na sadaki kafin sakinta, ta neme shi cewa ni dai ina ga ya kamata ka faɗi nawa za ka biya ni sadaki na, wannan tun kafin a yi sakin, sai kuma ya zo ya sake ta ba tare da ya yanke mata sadaki ba, ta nema amma bai haka mace samu ba, kuma sai saki ya biyo baya. To daga cikin malamai akwai wanda yake cewa ba za a bata wani sadaki ba sai dai wannan mutatun nikah din da aka ambata, saboda neman da ta yi, wannan neman da ta yi ba daidai yake da an yanka mata sadaki ba, ba daidai yake da mijin ya yanka ba, har sai idan ya yanka. Domin an jingina yankawar zuwa ga mijin, ba a ce zuwa ga neman bukatarta ba, aka ce malam tamassuhun aw tafridu lahunna fariida. Saboda kaga shi zai yanka, to tunda har bai yanka ba ya sake ta, to tana nan a ƙarƙashin wanda za a yi wa kyautar lallashi, ba wacce za a ba ta rabin sadakinta ba. Amma wacce ta rasu alhalin ba ta tare ba, kuma mijinta bai yanka mata sadaki ba, mijin sai afwan, wanda mijin ya rasu kafin ya yanka mata sadaki kuma ta tare ba, wato ya aure ta ba a yanka sadaki ba ko ba a tare ba, amma kuma rasuwa ba saki ba. Wannan ayar tana magana da saki ne ko? In talaqtumun nisaa, to idan ya zanto ba saki yayi ba, rasuwa yayi, an yi aure ba kai ga tarewa ba ko ba a yanka sadaki ba, kuma sai ya rasu, to meye hukuncin wannan? To abinda aka sani cewa za ta gaje shi tunda matarsa ce ba sakin ta yayi ba, to amma tana da haƙƙin sadaki. To shine aka samu maganganu biyu na malamai. Wasu suka ce ba ta da sadaki, hukuncin ta hukuncin wacce aka saki kafin a yanka mata sadaki ta tare. Menene hukuncin wacce aka saki kafin a yanka mata sadaki ta tare? Shine wanda yanzu muke magana, shine famati ohunna. Saboda ka tunda bai yanka sadaki ba, ta tare ba, ya rasu, to hukuncin ta ɗaya da wacce aka saki a irin wannan yanayi. Wannan shine maganar yawancin sahabbai. Daga ciki akwai Ali, akwai Ibn Umar, akwai Zaid, Ibn Thabit da sauransu. kamar yadda Imam al-Baihaqi ya ruwaito. Imam Malik da Baihaqi sun ruwaito daga Nafi cewa akwai ƴar Ubaydillah, akwai ƴar Ubaydillah ibn Umar al-Umari wanda mahaifiyarta ita ce ƴar Zaid ibn al-Khattab. To tana auren dan Abdullah ibn Umar. Ita ƴar Ubaydillah ibn Umar tana auren dan Abdullah ibn Umar. To sai ya rasu bai ta tare ba kuma ayin ka mata sadaki ba. Saboda sai mahaifiyarta ta zo ta ce tana neman sadakin ƴarta. Sai Abdullah dan Umar sai ya ce laisa laha sadaka, ba ta da sadaki. Walau kana laha sadaqun lam nusiku, inda a ce a shar'ance tana da sadaki ba za mu rike mata sadakin ta ba. Walam nadhlimha, ba za mu zalunce ta ba, rage mata ba. Fa abat ummuha illa an taqbal, ita kuma uwar ta ce sai an bata, sai an bata sadaki ta karba. To shine sai aka ce to waye zai yi hukunci a tsakanin wannan. Da shi Abdullahi dan Umar, duk da kasancewa wasu sahabi balami, to amma da shi ake takaddamar, ba shi zai zama alkali ba. Ba zai yi wanda yake alkali ake rikici da shi ba, kuma ya zama shine alkali. Fi kal hisabu wa antal khasm wal hakam, akanka ake rigimar kuma kai ne abokin rigimar kuma kai ne alkalin, kaga ai abu ba zai yi ba. Saboda haka sai suka ci to a sa Zaid ibn Thabit, Zaid ibn Thabit a sa shi hukunci tsakanin su. Sai ya ce ba ta da sadaki amma za a bata gadansa. To wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas, shine ra'ayin Shafi'iyya da Hanabila, a kauli mashhuri a mazhabar Hanabila. Amma wasu daga cikin malamai suna ganin sadakin ta wajibi ne, wajibi ne abin nan a bata sadaki. Shine kaulin Abu Hanifa da Ahmad ibn Hanbal, kuma wani kauli ne da aka jingina Imam Shafi'i. Kuma idan ba a manta ba a baya mun karanta cewa wannan shine abinda Abdullahi dan Mas'ud ya hukunci da shi, yake cewa tana da sadakin mata ire-irenta. Laha sadaqum ra'atin min nisa'iha la waqsa wala shatat, babu ragi babu ƙari babu ragi. Wa alaiha al'idda wa laha al-mirath, za su yi masa idda kuma za ta ci gadansa. Wannan shine abinda Abdullahi dan Mas'ud ya yi hukunci da shi. Kuma Ma'qil ibn Yasar ya tashi ya ce to haka annabi sallallahu alaihi wasallama qada li Birwa bintu Washiq, akwai Birwa bintu Washiq da ita ma mijinta ya rasu bayan ya aure ta, ba yanka sadaki ba, battare ba, sai Allah ya masa rasuwa. To shi ne ya ce to shi ma haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke irin wannan hukunci. Wato Ma'qil ibn Yasar ko Ma'qil ibn Sinan a wata riwayar ya nuna cewa irin wannan hukunci da Abdullahi dan Mas'ud ya yi, irin sa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ga wata mace da ake kira Birwa bintu Washiq. Sai zanto hukuncin Abdullahi dan Mas'ud ya dace da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan aka samu hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya shafe dukkan wani ra'ayi ko dukkan wani kauli. Saboda haka tana da sadaki ya na mata ire-irenta, sannan kuma za ta ci gadansa kuma za ta yi masa idda. Wannan shine abinda wannan ayar ta kambata. Aya ta gaba kuma sai ta zo da hukuncin wacce aka yanka sadakinta. Bismillah.
Wa in qallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
الله سبحانه وتعالى يقول وإن طلقتموهن إذن كمكو كسكيسو من قبل أن تمسوهن قبانن كسادو دسو وقد فرضتم لهن فريضة alhalin kun yanka musu sadaki fa nisfu ma faradtu to sai ku ba su rabin abinda kuka yanka musu illa an ya'funa sai dai in su matan ne suka yafi aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda igiyar igiyar aure take hannunsa ya yafi ko kuma wanda igiyar aure take a hannunsa ya yafi yayi afwa wa anta afu aqrabu littaqwa kuma ku afwa shi yafi kusa da takwa wala tansaw alfadla bainakum kada ku manta kyautatawar da take tsakaninku inna allaha bima ta'maluna basir Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne a wannan aya tana ƙara tabbatar mana da cewa ayar da ta gabata tana nuna cewa muta'atun talaq tana zantowa ne ga matar da ba a yanka mata sadaki ba domin kuwa gashi Allah subhanahu wataala ya wajabta rabin sadaki ga wacce aka yanka mata sadaki ashe waccan muta'atun talaq tana kasancewa ga waɗancan ne kawai ba ga waɗanda aka riga aka yanka wa sadaki ba saboda haka idan mijin ta ya sake ta kafin ta tare da a ce akwai wani abu bayan da a ce akwai wani abu da zai yi mata na muta'atul talaq bayan rabin abin da zai bata na sadakinta da Allah ya ambata domin wasu daga cikin malamai suna cewa ayar tana magana duk wacce aka saki sawan an yanka sadakinta ko ba an yanka sadakinta ba kamar yadda muka yi bayani a wancan karatun cewa in dai an sake ta kawai tana da wannan matukar mata tare ba suna daukan ayatul ahzab sai magana a dunkule bata nuna cewa an yanka sadaki ko ba a yanka sadaki ba abinda ta yi magana kawai ba a tare ba suka ce to wannan ya nuna cewa maganar tarewa kawai ake magana in ba ta tare ba kawai tana da wannan muta'atul talaq to amma wannan ayar sai take nuna cewa abinda zai bata shine wato rabin abinda aka yanka mata na sadaki da a ce akwai wani abu da zai bata na kyautar lallashi to da an ambace shi anan to amma sai ba a ambaci wannan ba musamman ma hada su abu daya a ambaci waccan mata da aka saki kafin a yanka sadakinta kafin ta tare da kuma wannan a guri guda ya nuna cewa wancan hukunci ya keɓanci wannan wannan kuma ya keɓanci wannan ya nuna hukunci ne daban-daban shi yasa Allah ya raba su a raba sadakinta a bata rabi wannan wani abu ne da malamai suke ijma'i akan sababu sabani a tsakaninsu matukar dai ya ambaci sadakinta cewa kaza ne sannan kuma ya sake ta kafin ta tare to wannan wajibi ne ya bata rabin abin da ya ambata mata ya ambata mata kafin abin nan lokacin da aka zo daurin aure ko kafin a daura aure sai dai a gurin limamai guda uku Imam Malik da Abu Hanifa da Imam Ahmad suna ganin idan wato yake banta da ita yake banta da ita koda kuwa bai sadu da ita inda har yake banta da ita to ta ci sadakinta gaba daya saboda haka zai bata cikakken sadakinta wannan shi ne mazhabin Imam Shafi'i amma tsohuwar mazhabinsa kafin ya saki ra'ayi amma malaman nan guda uku limaman nan guda uku Abu Hanifa Malik Imam Ahmad suna ganin cewa matukar ya kadaita da ita to ta ci sadakinta gaba daya anan ba a maganar ya sadu ko bai sadu da ita ba kadaitar da yi da ita ta ci ta sa ta waje ya jawo mata sadaki gaba daya abinda yasa kuma waɗannan limamai suka dauki wannan ra'ayi duk da cewa alqur'ani ayar alqur'ani abinda ta ce malam abinan tamassuhunna ko in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kace saboda shine abinda alkhulafa'ur rashidun gaba ɗaya suka yi hukunci akan sa shine hukuncin khulafa'ur rashidun suka ce idan har an samu khalwa saboda khalwa wani abu ne da ba za a iya tantance me ya faru ba saboda sai a rinjayar da janibin cewa ta tare kawai saboda koda shi ya ce shi bai kula ta ba duk da sun keɓanta sun kwana a ɗaki ɗaya amma shi bai kula ta ba to ba za a yi la'akari da wannan ba kawai za ta ci sadakinta gaba ɗaya wasu suna ganin cewa abinda yasa ai abinda ake nufi shine a makkana masa a bashi damar to aka bashi damar shi wa sarere da damar sa saboda ba zai zo kuma yanzu ya ce ba zai bayar da komai ba shi kawai sai dai ba da rabi kai kamar damar ka ta wuce saboda ka ba magana sai ka bayar sabanin wacce bata tare ba to shi yasa wasu su waɗannan malamai suke ganin haka kuma sannan shine hukuncin da al-khulafa ar-rashiduna gaba ɗaya suka yi wannan Imam Shafi'i shi yana ganin cewa nasi abinda yace mal abinan min qabli an tamassuhu gabanin ku shafe su al-mass kuma anan ba ana nufin tabawa da jiki ba ana nufin kusanta dan san cewa wannan kinaya ce ta al-Qur'ani saboda ka shi yasa sai ya dawo kan wannan ra'ayi kuma ya samu daga cikin sahabbai akwai wanda yake kan wannan ra'ayi shine Abdullahi dan Abbas kamar yadda aka ruwaito hakan daga gare shi ta hanyoyi guda biyu ta hanyar Tawus ibn Kaysan da kuma ta hanyar Ali ibn Abi Talha to an ruwaito wannan kauli daga Abdullahi dan Abbas to wannan yasa ya canza ra'ayinsa zuwa ga wannan abin nan sai dai duk abin da aka ce khulafa'ur rashiduna suna kansa to fahimta ce da wato fita daga ƙarƙashin wannan yana da dan nauyi sosai musamman aka tira hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin min ba'di addu 'alayha bin nawajiz cha ku rike sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu malamai suka ce abinda ake nufi da sunnar halifofi shiryayyu ana nufin abinda suka hadu akan sa abinda ba su yi sabani akan sa ba in sun yi sabani akan sa to wannan baya cikin abinda hadisin yake magana kana iya daukan wani bangare daga cikin maganganun su kabar na wani don ba zai yi ka dauki abu da kishiyar sa ba amma idan suka yi ittifaki akan magana daya to wannan yana da wahala yanzu kuma ba su da wani karfan nassi ko kuma wani karfar hujja da suka dogara da ita zama Abubakar yayi wannan hukunci Umar yazo yayi hukuncin Usman yayi zuwa wannan hukunci Sayyidina Ali yazo yayi wannan hukunci kuma duk yanzu gaba ɗaya sun hadu akan abin da ba daidai ba saboda wannan alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin shi yanzu wa wadancan limamai guda uku kwarar hujja da za su sa su dauki cewa al-khalwa ta shiga cikin wannan aya saboda ka shi wanda duk ya abin nan al-khalwa ba za ta shiga cikin wannan aya ba ta shiga cikin wanda ya tare saboda ka wanda duk ya kadaita da matarsa da bayan an daura musu aure to ya ta cincinci gaba daya sadakinta Allah ce fa nisfu ma faradtum wannan mubtada ne amma an shafe khabar din saboda khabar din fili yake ai fa nisfu ma faradtum lahunna to sai wato rabin abinda kuka yanka musu nasu ne wato sun cancance shi kamar a ce nisfu ma faradtum lahunna din sai aka share shi saboda a baya can an ce wa qad faradtum lahunna an ambaci abinda yake nuna khabar din anan sai aka share shi sai aka ce fa nisfu ma faradtum aka takaita akan wannan ce za ku ba su rabin abin da kuka yanka musu wannan yana nuna cewa a lokacin babu maganar muta wato muta ta talak babu maganar kyautar wannan dadadawa ko lallashi ko kwantar da hankali Allah ce illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah illa an ya'funa sai dai idan su matan suka yi afwa sai dai idan su matan ne suka yi afwa an san sadaki haƙƙi ne da ita macen da za a aura haƙƙinta ne Allah ce wa atu nisa sadaqatihin nihla ku ba wa mata sadakin su kyauta ce daga Allah subhanahu wataala da yace a ba su saboda haka haƙƙinsu ne idza ataitumuhunna ujurahunna idan kun ba su la ai wannan sadakin su tunda sadakinta ne haƙƙinta ne tana da iko ta yi afuwa ta ce ta bari duk abin da yake naka ne to kana da dama kai kyauta da shi ka ce wanda yake a kansa ka yafe masa ka bar masa to shi yasa Allah ce illa an ya'funa aka fara gabatar da su su wadannan su mata saboda su ne masu haƙƙi sai dai in sun yafe aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda wato ko kuma wanda a hannunsa igiyar aure take ya yafi wane ne wanda a hannunsa igiyar aure take to anan malamai sun yi sabani wasu suka ce ana nufin miji miji shine wanda a hannunsa igiyar aure take shine wannan kaulin Ali ibn Abi Talib da kuma kauli da daga Abdullahi dan Abbas da Shuraih al-Qadi Shuraih da Sa'id ibn al-Musayyib da Mujahid da Sha'bi da wasu daga cikin malamai suna ga cewa alladhi bi yadihi iqdatun nikah wanda a hannunsa igiyar aure take shine miji wannan shine ra'ayin Abu Hanifa shine ra'ayin Imam Shafi'i cewa shi ake nufi wasu kuma suka ce ana nufin wato waliyin ita matar alladhi bi yadihi iqdatun nikah waliyin matar wannan shine kaulin Alqama ibn Waqqas da Ata da Tawus da Imam An-Nakhai kuma shine kaulin da Imam Malik yake kansa kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i wato tsohon ra'ayin sa Ibn Abi Hatim ya ruwaito daga Amr ibn Dinar Abdullahi dan Abbas yana cewa zalika abuha aw akhuha aw man la tunkahu illa bi izni cewa wannan alladhi bi yadihi uqdatun nikah din ana nufin mahaifinta ko kuma ana nufin dan uwanta wato wanta ko kaninta ko kuma wanda ba za ta yi aure ba sai da izinin sa wato shine waliyinta wanda take me yasa malamai suka yi sabani akan bi yadihi uqdatun nikah wanda hannunsa wato igiyar aure take lokacin da za a zo a daura aure akwai abin da ake kira siga siga shine wato abinda za a yi na al-ijabu wal qabul me nema ya nema me bayarwa ya bayar to kowanne akwai wata igiya a hannunsa shi wanda akwai igiyar shi ya nema aka bashi wacce kuma akwai igiyar shi ne ya bayar to tunda igiyar da farko lokacin da aka zo dauran aure tana hannunsu su biyu wannan shi yake da igiyar bayarwa wannan kuma aka bayar shi zai rike igiyar zaka kowanne akwai igiya wannan igiyar a hannunsa take kafin ai aure wannan kuma igiyar bayan an yi ta zo hannunsa to biye da ya uqdatun nikah wanda igiyar hannu take hannunsa wane ne shi saboda kaga wali wasa ita wali ne tunda in ba shi ai aure ba zai yi ba zai iya batatta ne da karfi ta zama matarsa ai sai ya danka masa igiyar a hannunsa sannan ta zama matarsa in ya ce ya rike igiyar ya zai yi bai da zai iya kwace igiyar a hannunsa to shi kuma wannan miji zai ce to ai shi yanzu ana maganar saki ne saki din da ai ba a maganarsa sai ba an yi aure saboda haka igiyar bayan an yi aure yake rufe ba igiyar kafin ai aure ba saboda haka igiyar dan tashi ce haka biye da to wannan ishtirak da aka samu a cikin wannan jumla ita ce ta sa malamai suka yi sabani akan biye da uqdatun nikah masu cewa ana nufin wali suka ce ai inda a ce ana nufin mijin to ba za a ce alladhi aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ba suka ce da abinda aya za ta ce illa an ya'funa aw ta'fu tunda ai can baya cewa akai wa in talaqtumuhunna wa in talaqtumuhunna in ku mazajen kuka sake su kafin ku yanka musu sadaki to kamata a ce sai dai in sun yafe ko kun yafe amma bai za a ce sai kun yafe ko wani can a ce allazi wani can kuma ana magana da ku sauran suka ce tunda aka canza maganar to ba su ake ba mazan ake nufi ba ana nufin wani can daban shine wali an fahimta wanda suka ce inda haka ake suka ce to a inda haka ake nufi da sai a ce aw ya'fu allazi kana bi yadihi uqdatun nikah da sai a kara kana tunda shi a da can ne ke da igiyar aure yanzu kuma magana da an yi aure ne har an yi saki saboda haka sai a ce aw ya'fu allazi bi yadihi kana bi yadihi uqdatun nikah to ba a sa kana ba to sannan kuma suka ce bayan haka waliyi ba ya da ikon sarayar da sadakin isa sadaki ba na waliyi bane ba zai iya mallakar wa kansa sadakinta ba ballantana ya ce ya yafe boni tunda Allah cewa ya sadakin matan ne to tunda na matan ne me ya kawo maganar shi ya saki ya sarayar to kaga ita an ce au yafuna su matan kenan to bai kamata a ce anan ana nufin waliyinta ba waliyinta anan ba shi da ikon ya ce ya sarar da sadakinta to dole kenan ana nufin wa ba za ka ce matar ba tunda an riga an faɗe ta kuma ba hannunta igiyar aure take ba tunda wanda hannunsa igiyar aure shi yake saki mace kuma wata saki sai a wasu can su ne mace take sakin mijinta sai ta saki shi amma a musulunci mace ba ta sakin mijinta to saboda haka suka ce wannan cewa ana maganar afuwa tunda ana maganar afuwa ya kamata ya zama ba waliyi bane waliyi ba zai iya afuwa ba dole sai wanda yake da haƙƙin afuwa waye yake da haƙƙin afuwa miji su kuma wanda suka ce a to miji wani afuwa zai yi ai afuwa shine ka yafe shi kuma wanda shi ake cewa ya bayar mai bayarwa ya zama magana afuwa ita da za a bawa tana cewa ta yi afuwa amma kai da zaka bayar ka ce nayi afuwa to suka ce tunda aka ce afuwa ake magana to bai kamata a ce miji ake magana an fahimta suka ce saboda bai kamata a ce miji ake tunda shi bayarwa zai yi to me ne yin afuwa kuma bayar wannan da zai yi tilas ne ba in ya ga dama ba kuma in ya ga dama ne ma me ya ciki na afuwa ai ba afuwa kai ban ka hana to shine sai suka ce ai ba wai ana nufin ba kowane aure bane ake akwai auren da ake riga ake dankawa mata sadaki yawancin auren mu da muke daurawa haka sadakin sai ya zo lokaci ma har ka ga liman ya dage ba za a tashi ba sai an kirga ka kirga ya cika wanda duk ba to tunda ana ba da sadaki duka in an zo daurin aure to in aka yi saki kafin a tare kaga akwai rabin sadakin sa a wurin to kaga magana afuwa ai za ta yi zuwa anan a iya cewa ko dai su si afuwa ma'ana su mayar masa da sadakin duka kaga afuwa su kai masa ko shi ya afuwa ce ku rike duka to saboda haka alladhi bi yadihi uqdatun nikah anan kamata ya zama shine mijin ba ita matar ba duk da cewa mu a malikiya waliyin ne an fahimta idan ka ku ji wani karatun kuma ku ce haka a malikiya sun dage akan cewa waliyin ake nufi ba ita abin nan ba shi mijin ake nufi ba dan sun ce ai sai da shi ne auren zai yi tunda ba shi aure ba zai ba saboda ka tunda aka ce uqdatun nikah an nikah anan ana nufin aqdun nikah ba qabulun nikah ba ana nufin kulla auren saboda ka ba karbar sa ba in duka koda duka biyun ana kiran sa akat karbar ana kiran ta akat bayarwar ana kiran ta akat to amma anan ana nufin abin nan suka kawo wadancan hujjoji da muka ambata a baya wanda amma abin da yafi zama sahihi shine a ce alladhi bi yadi ti uqdatun nikah shine miji domin shine yake da yake da tasarrufi wajen ya bar auren ko kuma ya saki matar shi yake da damar wannan to shi yake da damar wannan to ko ya ce ta rike sadakinta duka ko kuma ya ce ta abin nan ko kuma isu su ce ya su bayar masa sadakinsa duka sai Allah ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yi afuwa shi yafi kusa da takawa ku yi afuwa shi yafi da wannan kuma ba bangare dai ake magana da shi ba ana kwadaitar da kowane bangare ne da shi mijin bangaren mijin da bangaren matar saboda wanda yafi kusa da takawa shi zai yi afuwa a cikin su wanda zuciyarsa ta fi kekashewa shi ne yafi nesa da afuwa miji yana da kasassa zuciya ce shi wallahi an raba an bashi an da masa da rabin kudin sa idan su kuma suna da tauri ce wallahi su ba za su yafe masa rabin ba sai sun karbi rabi tunda an bata musu lokaci a zo a tara mutane ayi kaza don a banza sai ya bada rabi to shi da Allah ya nuna cewa to aqrabu littaqwa shine zai afuwa wanda yafi kusa da takwa wa anta afu aqrabu littaqwa ce wala tansaw alfadl bainakum kada ku manta wato kyautatawar da ke tsakaninku kada ku manta kyautatawar da ke tsakaninku wannan gaba ce wacce ke da muhimmanci domin ka'ida ce da wato ba ta takaita akan ma'aurata kawai ba, duk da ta zo a cikin siyakin batun aure, ta zo a cikin bayanin abin da ya shafi auratayya da saki da sadaki da sauransu, amma ba anan kawai take ba. Wannan wani wato wata formula ce da za ta shiga gaba ɗayan rayuwar mutane, cewa duk abin da zai faru tsakaninka da ɗan uwanka, kakkamanta wata kyautatawa da ta shiga tsakaninka, kakkamanta wani abu da yayi maka na kyautatawa, shi ma kai ya manta wani abu da kai masa na kyautatawa. Saboda koda wani ɗan saɓani ya shigo cikin lamarin, to wannan kyautatawar ta baya ya kamata ta yi tasiri. Saboda tunda har wani abu ya shigo na ƙauna tsakanin miji da mata, ya nemi aurenta ta yarda shi ma ta aure shi, to kowanne ya kyautatawa ɗan uwansa. To in aka samu irin wannan takaddama, kada wani ya manta da abin da yake, yadda zai shiga ya rike abin a cikin zuciyarsa. Domin idan ba a yi sa'a ba, abin yana iya zama a cikin zuciya, inda duk suka zauna su bata shi, ko shi ne da ya zauna ya bata su, musamman aka samu irin takaddamar da ta biyo bayan sadaki ya bayar duka ko kai ya bayar. To shi ne Allah ya kawo wannan dokar, kuma yake nufin duka ɓangarorin biyu, kuma yake nufin kowa da kowa ma a cikin dukkan al'amuran su, kada su manta wannan abin da yake tsakaninsu na kyautata wadda ta shiga tsakaninsu. Allah ce inna Allah bima ta'maluna basir, Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne. Saboda haka wannan kamar jan hankali ne akan cewa kada ku yi watsi da wannan batun kyautatawar, kada kuma ku yi watsi da abin da zai jawo muku yardar Allah da tsoron Allah da takawa. Idan har ya zanto abin da ya shafi afuwa yana tare da wanda ya fi takawa, to kowa ya yi kokarin ya zanto shi ne yake da wannan matsayi, ba ɗan uwansa ba. Ku yi tsirerriya a cikin wannan, shi miji ya yi kokari ya bar musu don ya zanto ya ci, wato ya cinye wannan gasar, su kuma su yi kokari su ma su bar masa don su zan sun cinye wannan gasar, domin Allah subhanahu wataala yana ganin dukkan abin da suke aikatawa, kuma Ubangiji zai saka mu kowa gwargwadon irin abin da ya aikata na alkhairi. Za mu kwana anan abin da muka yi na daidai, Allah ya ba mu lada na kuskure, Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.